الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد ما هو مسكي صورة رمو بكما حل المعدود والنبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ننزل لك مغانا يوم من علمه وعطو الشرين دقيقة وطن في غادة الأولى إلى تعلم صلى الله عليه وآله وسلم جهودها لدري قدود أربعين جديد wanda ya daidai da biyar ga watan daya shekara 2021 inda muke gabatar muku da karatu a ƙarƙashin wannan makaranta da kuma wannan mu'assasa. Kamar yadda ƴan uwa suka sani, wannan makaranta ta hadanta wa kanta to duk sanda wani abu ya taso za ta kai kare shi gwargwadon abin da yake tasowa. Dan ita ce amana ta ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa malamai da kuma ɗaliban su karatu ne. Jiya mun yi karatu mai taken buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto da ta tarayya a kan abin da Bishop Kuka yake da ire-irensa fastoci wanda ba sa son zaman lafiyar Najeriya da yadda sukan fito su bayyana biyayyarsu kare daga addinin musulunci da kuma ita al'ummar musulma ɗin da kuma jinsi da launin da al'ummar musulmi ɗin suke magana da ainihin wato shi. Wanda mun kunna maganan Professor Mansur da ya ce idan siyasa ne to ije ya buga fasta ya je ya shiga takara shi ne abin da ya fi dacewa da shi. Ba ya dinga fakewa da rigar malantar ta addinin Kirista ba yana kuma zagin addinin Musulunci kuma musulmi. Yau muna tare da ɗan uwa Malam Abdullahi Baba Yaro, kamar yadda mutane suka sani cewa ɗaya ne daga cikin membobi na wannan tafiya ɗin da ake tare da su. Insha Allah abin da za mu gabatar da mutane sun riga sun ga unwani kuma za mu tattauna mu sake ba mutane dama su bugu waya. Wannan Allah ya sani muna faɗa ne don muna ganin lokaci ya yi irin waɗannan da suke bayyana biyayyarsu ga addini ta yadda sukan fito wajen har su ɗauki mataki a aikace. Da lokaci ya yi da ya kamata a kama hannunsu su daina matuƙar ana son ci gaba da jurewar zaman lafiyar ƙasa. Maganganun da Malam Kuka ke cikin duk wanda ya fahimci maganganun shi ya fahimci cewa kamar akwai zugawa wajen al'ummar musulmi ko abinda ya shafi da hatta juyin mulki ya kamata a yi a ƙasa. Kuma wannan ba ƙaramin laifi ba ne. Akwai malaman da za ka ga sukan yi maganganu ba su ke ɗaya bisa goma na hatsarin maganar da ke ba, amma lokacin da su ba su rabuwa a murmushi sai kaga an ɗauki mataki a kansu. Kuma har yanzu muna nan muna jira za mu gani shin maganganun da shi wannan Bishop Kuka ɗin nan maganganun sun tafi a banza babu wani abu da za a yi kasa saboda suna da uwa a murhu ko ko a bayan tsokanan addini ne. Hatta abin da ya shafi tsokan Najeriya ya tattaka ta wajen abin da ya shafi kamar akwai yunkurin yadda wasu ke juyin mulki. Wannan magana ta tafi a banza. Amma Abdullahi abinda ya shafi rikice-rikice da ake ta fama da su musamman tun daga jihar Kaduna, wannan shi ne abinda muke so farko mu fara tattaunawa a kan shi. Masu saurare za su so su ji Mala Abdullahi la'akari da muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ita Hausanta take magana da ita ya san kai ba Bahaushe ba ne. Kuma muna faɗa wa mutane cewa addinin musulunci ba addinin Bahaushe ba ne, shi ma Bahaushe tsintar addini ne. Da haka duk wanda ya zo ya ce zai yi addini ko a ina yake mu namu ko da ba da Hausa yake magana wanda yazo ce babu wansa da addini billahi ne ko yaran Annabi yake magana da shi yaran su ba abin da ya hada mu da shi ya harka san mu harka to in addini ya hada mu da kai kowane yare kake an ka in addini ya raba mu da kai ko ka bu jakin Kano Hausa ba abin da ya hada mu da kai so a malamai na farko abinda mutane za su so su sani a na farko menene gaskiyar magana cewa adadin musulmi wajen yawan su a kudancin duniya musamman yanzu kai kanka yin aka yi la'akari da na farko kaga mutane za su san farko tukunna tare da an taɓa su a baya wasu kabila ka fito yanayin karfin da take da shi a kudancin Kaduna da population din ta to daga nan kaga za ka iya buɗa bayanin sannan za a iya sanin adadin basancin na musulmi don abinda wasu suka ɗauka sun ɗauka kudancin Kaduna gabaki ɗaya ba musulmi wanda ba musulmi ba ne suke da haƙƙi a kan ta to da haka muna ne a kan wannan
a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum ya jama'a musulmi yawan musulmi masu saurari masu kallo kamar da shi mama musa shi ba su suna ya kuma kai a tuwo tambayarsa da farko abinda muke jan hankali ga al'umma da cewa wanda yake gani da cewa kudanci Kaduna babu musulmi ko kuma adadin musulmi ba su tara karawa ba su da kare wannan magana automatically wannan ba gaskiya ba ce idan ka fara daga in ka across the river Kaduna mana du abin da ake magana ana magana kan abin da shafi daga Kaduna ne zuwa can kudanci Kaduna sai da ana magana adadin musulmai daga nan gada an salaka ana gani da cewa babu musulmai to wannan magana da cinnan ba gaskiya bane ciki inda halin da muke magana yanzu akwai musulmi a tabon da shi wanda akwai musulmi a wurin kuma suna talla a ciki a halin da ake ciki kan sulle ke sabon da shi wannan yana yake ne nan cikin rukar gamu zaka akwai zaka shiga cikin ka a cikin ka jurukar gwamnati yanzu farita yanzu a cikin lukar gwamnati mana da ward guda 22 a cikin lukar gwamnati a cikin ward din guda 22 akalla akwai kansiloli musulmai su kai biyar to a cikin 12 aka ce aka samu kansiloli kamar wanda sun kai 12 aka samu kansiloli kamar guda 5 ko zuwa 6 wannan ko wasu wurare ma ana shiyanin 50-50 a ward din za su yi kuyi in gama mamuyi saboda ana la'akari da population na jiki sannan in ka wuce zuwa Kajuru kan gami mana da ward guda 10 ne a karamar kuma Kajuru kan gami wanda Kajuru ward musulmi ne kansila baya kasancewa musulmi ne kansila ya fi koma kuma kasuwa magani musulmi ya kan yi kansila kirista shi mai kansila sai ka kuma tanda 2 ward wanda mahaifiya nake ward dina kenan wanda aka tsini a karkashin gengare ita wannan ma aka samu musulmi ya kansila kirista ya kansila sai ka kuma so a nan wannan karamu kuma nan saboda in ka duba bayan da za a ce da cewa a cikin dare a wannan karamu kuma da ta samu musulmi suna da either 40 or 30% kaga ba za a ce da cewa babu musulmi a wurin idan ka ko suka koma kaciya sai kuma kaciya wanda gaba da musulmi ga sanan wasu wurare su ladiga da wuraren yankuna na kaciya lokar gama din a ta kaciya lokar gama ba musulmi ma hakan zama kan toma ya rike wurin wanda baya so rike kuma har yanzu ana haka kazalika kamar na fara ka jiko ita maka jurma ruku akan bawa musulmi saboda lakari da population da suke cikin wurin idan ka sallake zuwa jama'a wannan nan emiya na jama'a yake wannan jama'a din shi Royal Highness Alhaji Muhammadu shi musulmi ne sarkin wurin ma sarkin jama'a local government shi musulmi ne zango kace Oban Zango musulmi na wurin wanda councilor na wurin ai musulmi ne to idan ka daga ba wurare sanga duka a wannan yankin din a ta jigiti gwamnati ai ta yar sanga ce ita yar sanga ce kuma a kudanci Kaduna so population nan al'umma musulmin mu a kudanci Kaduna yanzu ka shiga kwarai ka fantan har daga gidan wanda ba musulmi ba ciki in ka shiga kwarai ka fantan malam Musa kamar ka shiga wani yanki ne a Kano
wanda zuzurutu musulmai na auren makalatai ne ana ibada ba fargaba ba ba wanda ake shi kansa kira sallah ce kira ya kamar yadda ake kira kusa kamar yadda ake kira kasa mai tsari a kira sallah ba tare da wani shamaki ko wani tsoro ko wani tunani wani abu a kafanta saboda ji ne wani kamar almost kamar daula ne ma na al'umma musulmai ba to magana wani zai maka ba bakin rage ya ma ƙarya ko kuma ya faɗa san ransa yace babu al'umma musulmi a kodan shi kansa ko kuma adadin su ba su taka karawar shi kare wannan magana magana ce ta sarai magana ne ji ba ta da tushi ba ta da kai saboda out of 100 na popularity na al'umma musulmi na kodan shi kaduna ni ban ce da cewa al'umma musulmi da su 50-50 ba amma akwai idan za a duba census na al'umma musulmi da suke bangare adadin wanda suke kudanci Kaduna to idan ba za a ce 50-50 bane za a ce either mu muna 40 su suna 50 ko kuma muna 45 su suna 55% wannan shine zai zama adadin al'umma musulmi da suke kudanci Kaduna
to a yanzu kana ganin cewa kamar adadin al'ummar musulmi a kudancin Kaduna duk da kace ba zai kai ba za ta ci a cikin jiki ba
bai ba dai
to yanzu muna za mu iya cewa ya kai kamar kaso nawa cikin
ɗari yanzu a cikin ɗari za mu ci al'umma musulmi su 40% su 50% wannan shine magana shi ta adalci
yanzu adadin musulmi yanzu a kudancin Kaduna
na'am
ya kai kaso 40 cikin ɗari cikin ɗari to kaga wannan abu ba kowa bane ya san da shi gaskiya yo propaganda da aka yi kuma ta ci al'umman mu ana ɗauka fa cewa kamar adadin al'ummar musulmi a kudancin Kaduna bai ma kai 10% ba cikin ɗari
wannan ya san ranci
to wannan shine kuma zaluncin da ake yi wa al'umman mu wanda yana da kyau mutane su gane wannan abu wannan yasa ake ta kokarin kullum ya za a rage adadin ya za a tashe su don wannan population din aga cewa kuma an rage su kuma kamar yadda ka faɗa kogola da babu yadda za a yi kafin kun ka zo ka ce sai ka tashi mutanen ka kashe kowa da kowa don ba ƙaramin aiki ba ne a wajen ko ba da kiyaye ba a wannan shi ne abu na farko wala abdullahi an ce ne rikice-rikice a jihar Kaduna kuma rikice-rikicen suna da yawa har zuwa yanzu abinda masu saurare za su so su sani na farko kana da lissafin shi ne aka fara yin rikici a jihar Kaduna
kasa idan fada adadi lokacin da aka rikita-rikita na kabilanci ko na addini a jihar Kaduna kaga akwai tambaya da biyu a dunkule yana da alaka akwai bayanin mu ga sanar ma al'umma san ranan da lokacin da aka fara wannan rikita da asbab dalilai da suka kawo ma rikici ma karkanta
wannan shine tambaya
ta yanzu fa mu a lokacin da aka fara rikice-rikice a Kaduna shi ne
1981 masu saurare da masu za su san 1981 shekara ta nan kenan mala abu
shekara ta
alif 1989 to yanzu shekara nawa kenan
daga wannan shekara zuwa yau shekara ta
to kaga ta muhimmancin sanin wannan yanzu idan abin ya fara shekara 36 yanzu ga da mun yaro mai shekara 25 bai san mai ke faru ba a tarihi kuma sanin mai ke faru a tarihi a rayuwar dan adam yana da matukar muhimmanci kwarin gaske ko ba gaskiya ba ta hanyar tarihi ne kake iya sanin waye ya maka kirki a ba waye maka rashin kirki waye tare tarihi mai kyau waye tare tarihi mara kyau ko ba gaskiya ba to muna jin
kaga yanzu mun fada lokacin da aka fara yakin ko ba rikicin kabilanci a jihar Kaduna ko kuma farkon rikicin da aka samu crash da aka samu a nan jihar Kaduna yanzu za mu tsallake zuwa dalilin da ya haifa da wannan rikicin da ya faru da farko in 1981 kamar da muka faɗa da masu kallo da masu sauraro shine akwai lokacin da aka samu wata
baturiya wanda ake kira ta safiya ita wannan safiya nan tana zuwa garin kasuwa magani lokacin kasuwa magani ba suna bane aka annada mata sunan kasuwa magani gari ce kai daji ne kai zundum na bayan Allah da dabbobi wasu kai su zai wuce ne kai su bari da wurin amma sai kasance ita wannan wuce nan bayan Allah nan da ta zo da magungunanta sai ta yi zango a wannan area din wanda ake kira wannan muke kira kasuwa magani da ta kasance a wurin magungunan da take bayarwa already automatically magungunan da take bayar free of charge wannan magungunan da take bayar miki magana da free of charge yana bada magani nan ba tare da an biya kudi ba duk kasancewa da take bada wannan magungunan nan ba tare da aka ba an bada kudi ba sai kasance mutane a different axis na kasa kudanci Kaduna suna zuwa suna karban magungunan wannan magungunan ba magani ko wani magani kutar kututura maganin tu menene kututura nan kira leprosy kenan da rajin tuwanci to sai ana zuwa ana karban magungunan nan suna bayar da ta to garan kasancewa shi bature na da ya kasance da cewa mutum ne wanda yana da kokolowansa na sani hikimomi da dabaru da zai yi amfani da shi ke kawo mutum da ba shi cikin wanda baya rayinsa yanzu mutum ya zo yanzu mutum yana shawarsa har ya janyo hankalinsa har ya zo mutum da cewa ya zama yana da kontoro a kan shi to shi wannan baturiyar nan burinsa ya yada missionary ne burinsa ya yada addininsa da shi ya yi mana bisa ma'ana ya karanta da mutane da cewa Allah da da ruhu mai tsarki trinity kenan ya sana da cewa Allah na fa yana da da kuma Allah nan kuma ya haife da kuma yana da da kuma dan nan har ya mutu akan gici baya mutu akan gici rana baya kwana uku ya tashi daga mutu to ya ga ai mutane kai sai ya karanta musu wannan daga mutu sai yana kamanin da cewa tunda haka ne alamar sai menene mutane suke da bukata mutane talauci ya dame su mutane suna neman abin da zasu ci suna neman magunguna zasu ci warke sai ta kawo wannan magunguna na free of charge ana ba mutane tufafi yana ba mutane sannan sai aka samu wasu suna gaskantawa da shi ita kuma suna mika rayuwar su ga addinin Kirista to daga nan sai wannan wurin nan suka jama suna zuwa a wurare a kauyuka daban-daban sai wurin nan kawai ka san inda duciyawa da yake wuri ko kuma duk ita tawa da suke wuri in wuri za a rinka taka shi yau da kullum to automatically sai ciyawa ya zama kuma baya masu ruwa wurin zai mutu baya mutuwa sai ga wurin ya canja wani wuri ne ya zama daban ya zama inda ma in ko ka zo zaka zo ka nemi sharewa na wurin ka zauna akai sai kasance wannan matar nan sai mutane da suke zuwa suna kwana karshen an fara buka ana zama baya ana buka ana zama wasu kuma sai suka koma ma suna ma gina gidaje a wurin da kuna ai ya fahimta su da iya abin da ya sai suka gina dakunan su a wurin suna zama a wannan wuri to daga nan kawai dama tunda munguna ke farawa sai malam Bahaushe sai ya tabbatar ma wannan wurin nan suna wai kasuwa magani saboda magunguna ake zuwa sha to dai aka mai da wurin ya zama kasuwa magani sai kasance wanda ba musulmai ba sai kasance wasu suna kan dutse wasu suna cikin daji can ba su da alaka da kusa da hanya shi malam Bahaushe shi yake kusa da hanya shi malam Bahaushe shi ne yake zama kusa da maraya inda matattara da kuma maraya ne shi kare ne biyan ne bu to sai kasance a wannan wurin nan kai wanda kai da ba ku da ba musulma sai zama kuna daji a can man wani ba musulma je kara mashin gudu ji gani na cewa mun yana gugu a ko wasu mutanen su sai mai la sai gudu yana ji kara mashin na wuce zai kara gaba saboda na experience wannan abubuwa to daga nan da ya kasance haka sai aka samu aka zo zamanin wannan tsohon gwamnati Kaduna wanda Allah mai rasuwa Balarabe Musa Alhaji kafa da rama a gwamnatin sa ne sai ya zo ya declare da cewa ana ba da umarni da cewa kowa ya koma ya mallaki inda yake masu fillile da take over da yalan mana kowa ya zauna amma sai ya claim ya identify dinka a gano inda kake da fillinka da gidanka da inda kake daga nan kuma sai ga sunan ga wanda ba musulmi suka fito daga daji kai musulmi kada ka share wuri kana zauna gidanka tun lokacin da kake share wurin nan ba wanda zai ma kuma da cewa wannan fili nan har ka shi clear din shi ka ciro bulu kai gina sai an waye gari
don gwamnati ta fata wani nasu ne da cewa kowa ya claimin land din shi sai kawai overnight kawai sai gajaga kai da cewa wannan fili naka ne wannan gidan naka ne ai wannan zai kawo wannan magana malam zabe ne ba zama lafiya ba to daga nan ne aka fita shi malam Bauchi ji shi bai da ba mazu so su claimin land ce ba fita to nan ne shine farko a wannan 1981 ne aka fara rigicin kabilanci wannan rigicin kabilanci nan an yi ta a nan jihar Kaduna ne kuma a jihar Kaduna ba wani wuri ba ne a kasuwa da daga nan aka kone masallatai a wajen Ibaduna musulmai aka kakkashe al'ummar musulmai a wannan lokacin dole ka kasancewa duka sanin kanin da cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai zauna a gari ba wanda ya sai cikin da shi ko ba ka bane malam sai sai kasance an yi har yau har gobe ita kasuwa magana tana zaune da gindin su kamar da take kuma har yau al'ummar musulmi su suke da majority a wannan a cikin da kasuwa magana to annan garin nan aka fara daga cikin kabilanci kuma wannan shine dalilin da suka wakana kuma har aka samu wannan
kuma kai a wannan lokacin da kiriki ce ya fara kaga sai kana tsangaren wanda ba musulmi ba dole ka san menene ya nufar da rigicin
ai malam wasu aka sai ma da bayanan da rigicin rigicin da suka faru ba a lokacin da kai yakin nan ina can daji ina can daji gangare nan karamin kuma kai nan nake ina ganin yakin da aka yi da nake da hankali na da wayo na shine lokacin zamani makarfi dadi yakin shari'a yakin shari'a wannan ina nan garin kusa da mu nan nan angwaro mu shine aka fito ina gida na da makaranta aka ce mun cewa a ana yaki da musulmi da krista ya me yasa ina zauna cikin gida me yasa bazan fita ba aka ce me yasa bazan fita mana ta kan fita je mi sai ka fita mana ce ana fada ne tsakanin musulmi musulmi an ga mana cewa ana kashi krista to mu ma mu je mu kashi so automatically wannan rigicin nan sai da na fito da na zo baki hanya aka zo aka tare wani mota aka samu su musulmai da fararen kaya aka kai masa hari akwai wani mahaukaciya da yake zauna a nan gobe jamshin malam wannan mahaukacin nan ban taba ji shi yayin magana saboda kullum muna wuce a gaban wannan mahaukacin mana mun tafi makaranta saboda nan makaranta nake zuwa nan LI Comprehensive College nan a gwanka da ranar television nan hanya na nake ketawa zan wuce mawakaci nan kallon sa muke bai taba ce komai mawakaci kawai sai ya ce wa mutane da cewa da suka kashe wani suka ce zuwa dan Allah me yasa kuke kashe mutane a ranan mawakaci ne magana da mawakaci ne magana dan jin cikin namu dama dan sanda na haruna ba ta lokacin da sanda ya fadi ba yana kama ni na koma gida saboda cikin namu mawakaci da bai magana ya zo yana magana saboda ya ga zalunci a cikin
a lokacin
kuma sai ya magana to wannan sai ya ci samu da ranar kashi a kiyama saboda ko kai kuma ne ko baka taba magana ba duk yanda hali da aka shiga ciki to kan jira wallahi tallahi sai kai magana sai ka fada inda kai da inda aka aikata abubuwa da suka wakana da wurin ka sannan ko ba ka bane wannan shine
to a malam billahi akwai rahotanni jiya mun saka rahoto a nan wajen abin da ya faru a jihar Kaduna Fulani makiyaya ba notice ba komai kawai aka zo da mota lokaci ya aka faka aka ce ana buƙatar su tashi daga yankin su dawo jihar Tanaba yanzu ga shi nan wani rahoto ma da BBC suka abin nan sun so a ce wani saka wannan rahoton kafin mu ci gaba mu har yanzu abinda ba mu gane ba ana ce mana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma kowa yana da ƴancin ya rayu a ƙasar nan inda ya ga dama to amma abinda mu muke da fahimta dan kudancin Najeriya ne yake da ikon ya zo ya rayu a arewa ba wanda zai tsangwame shi amma dan arewacin Najeriya fa bai sai je kudancin Najeriya ya zauna ba sannan irin wannan matakin da ake ɗaukarwa Fulani ba ranar da idan Allah ba abin da za a ƙara sai na yaɗa harkar ta'addanci a ƙasa wanda ka zo lokaci ɗaya kawai ka ce mai ya tashi ka kore shi da inda yake zama ba notice ba kuma kuma ɗan ƙasa ne kaga akwai harkar ta'addanci
a filayen da za su yi kiwo yana ci gaba da janyo cece kuce sai ta ba da shawarar jihohin su samar wa matayen wuraren kiwo a matsayin wani mataki na kawo ƙarshen rikicin manoma da matsaya a Najeriya Wakilinmu Yusuf Ibrahim Yakata ya ziyarci wata rigar Fulani a jihar Enugu. Ka kuma rahoton da ya hada mana akan batun.
Mace da kansu da shanunsu a wani tuni nisa da ba a noma ba. Yayin da tawagar bibi ta isar garin Yama a ƙauyen Akuce da ke Enugu. Mun tarar da Fulani suna tattaunawa kan batun matakin da gwamnonin su tudu masu ƙarshen Najeriya suka ɗauka. Na cewa ba za su ware wa makiyaya filayen kiwo ba kamar yadda gwamnatin Najeriya ta nema. Shugaban mazauna yankin ko kuma Arkawo ya bayyana mun cewa su da masu asali ne suna adawa da duk wani mataki na killace su ga ɗaya. To amma abin da yake nufin rashin daɗi shi ne a ce ba za a ware musu wurin kiwo ba. Abin da yake tamkar kowa da hali ne.
Gaskiya ba mu ji daɗi ba amma muna ba da shawara ko kuma muna roƙo wato gwamnatoci na jihohi su da gwamnatin tarayya su yi tunane ba yanda za a yi mu ƴaƴanmu mun haife su a nan mu kamar mun zama indijin a nan amma ya kasance cewa za a yi mamu kora da hali.
Irin wannan daji na albarkacin ciyawa sosai da ya banya mai kyau ciyawa shi makiyaya suke kwaɗayi ya sa suka maƙale a wannan yankin suka zauna ba fa su bar wannan yankin ko ana maza ha mata. Wannan ciyawa tana nan rani da damuna a arewa za ka yi shekara biyar kana da shanu 30 ba za ku kai 40 ba amma a nan kana da shanu guda 10 kafin shekara 10 kila ka kai kani 50.
Gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin ne domin magance rikice-rikicen da ake kama tsakanin makiyaya da manoma wanda wasu ke zargin sun samu asali ne daga ɓarnar amfanin gona da ta'arin da makiyaya ke yi. Zargin da wasu makiyaya da na samu a daji suna kiwo suka musanta.
Mu dai kiwo mu muke amma mu ba ma fyaɗe ko wani fashi ko wani abun nan ba. Mun ba mu san da wannan ba mu dai abun da muka sani kiwo kiwo ne muka sani amma wannan zargi kasa bata gari ba abun da ba su iya yi suna aikata a ce makiyaya ne saboda mu makiyaya ba mu da wani mataki sai Allah.
To amma fa yayin da ake wannan takaddama wasu mazauna yankin sun goyi bayan gwamnatocin su a bangare daya yayin da ɗaya bangaren kuma suke goyon bayan a tsayin makiyaya.
Na so a ce na ga rahoton da ita BBC ta ɗauko a lazu an turo mun amma yana ɗaya wayata a kan abin da yake faruwa a jihar Ebonyi. Dama wannan fa ƙasa ce fa da aka ce ɗaya al'umma ɗaya. Amma wasu suna da iko ba wanda ke rayuwa a arewacin Najeriya ɗan wani yanki da yake rayuwa cikin tsangon. Amma duk wanda ya tashi daga arewacin Najeriya yi kudancin Najeriya in ya dawo zai faɗa maka matsalar da yake fuskanta. To Malam Abdullahi bayan ka ka faɗi dalilin ko
amma na so in sharshi akan maganan Ardu.
To
shi na Fulani.
To bismillah.
Wanda ya zama tu da cewa automatically ana masa kore da hali. Amma sai su Fulani wanda su ba abin da suke su dai makiyaya ne wanda suke kiwo a wannan yankin. Kuma a cikin maganan ka kace da cewa an ce kas hada al'umma daya.
Kuma kaji sun ce su indigen ne na wajen.
Ito kuma aka haife su. To yanzu ka ga Malam Musa indigen a indigenship da mutum yake zama dan kasa fa ko da kasancewa a cikin indigenship da muke da shi daga indigenship na daya biyu zuwa uku. Tunda akwai indigenship by birth wanda shi original and authentic one din wanda an haife ka a wannan garin. To kana da duk wani abun da na kasa yake benefit a wannan wurin dividend da mutum yake benefit a wannan gari kai ma you are entitled. Sannan sai aka ce akwai registration by registration mana kai ba dan wurin bane amma ka register ka zama dan wurin an baka condition da yake mata a cika ka zama dan kasa wannan wurin ko kuma indigenship by naturalization kamar ka auro wata yar kasar da ba kasar Najeriya ba ka zo da shi kasan ka. To kaga ita ma tana da yanci saboda ita mijinta yar dan garin ne kuma ita ma an wurta na ka kauta wurin kuma za ta ci gaba da zamani a wannan wurin. To shi indigenship by birth shi ne ana kiran shi cewa wannan dinnan wannan shi ne ainihi wanda yake zaune da kafafun shi guda biyu. Shi wannan ba fulata ne ai a zai ne wannan kasan amma saboda kabilanci na addini kuma wannan suka ci da ake samu ana samu ne a gwamnoninmu da shugabanninmu wanda suka yi sun kasance ko an kula ba su ma duba al'amari da yan wasu suke shiga ciki ba. Duba yanzu ka duba kasan Borno can Borno an samu wata yar iyamura wanda wannan iyamuran nan ta je makaranta ne da wuri da asuba fili sauran malaman makaranta sannan gwamnan Borno Allah ya kara masa albarka wannan gwamna da yayi fita kasa ya kan fita ne ba tare da sanar da mutane ba sannan sai yayi sama ko ji wannan makarantar nan sai ya tar da wannan malamin makarantar nan wuri sai ya kira ta mata interview ya ta tona da ita ta fada yana tayi makaranta sai da ga yana take tace daga Enugu sai ne kwanan barasit amare kasa ne kasar yamare sannan gwamna sai ya dako wasu kudi ne masu ciwo ya dako ya mika mata yace ya tai she was appreciate saboda a cikin bayanan da kai mata ta nuna da cewa duk wayanta da rayuwanta ba ta da ilimi za ta je sai jihar Borno saboda me da ba a zauna lafiya a Borno ba da ji dadi zaman Borno ba za ta zauna duban magana da can da aka yi ma mutane kudancin musulmai da suke can da cewa za a yi masa dukkan da konko sai ya ce a lokacin ne ji gwamna zai dukkan ma yamar uniform ba ta kama zuburki ba ba su team up an zan ba shi hakuri ba an ha team up a zo Kano an zan ba da hakuri saboda yace duk wani yamuri da yake Kano sai mai sai uniform to da aka ce musulmi da suke wani da masa adika saboda me kasa daya amma sun nuna da cewa su daban ne su akwai bambanci tsakanin mu da su yanzu na kana ma sai kai musulmi da kasan da cewa shari'a ga ya maka da cewa akwai bugata da kai sarki ka sunguna kafin ka kama ruwa yanzu na in ka je ka sunguna a kudanci Kaduna kafin ka je za kai man sanda ne ta baya mala musa saboda aladan su ba a sunguna da mu ka sunguna san kai musulmi ne so tsakanin su da musulmi kai a ci mutunci musulmi kuma ga sunan akudanci a arwancin Najeriya suna business din su shagunan su nan mu ba mu ce da cewa su bar arwancin Najeriya su koma kudanci Kaduna kudancin Najeriya ba sannan nan suna ji karantu da ba babaka amma musulmi da suke wurin da suke kasuwanci ba yadda an ba su yancin su ba ba yadda an ba su daman su ba su dama ba to wai shin idan har aka ce da cewa a cikin plan ne akwai wanda suke fadai ko kuma akwai wanda suke tadanci dukan su ne idan akwai adalci cikin wannan dukan su ne to ya mare ba sa cuta ya mare ba sa fata mutane ko wanda ya mare ne mu ce ya bar Kaduna ko ya bar Kano ko ya bar Kaduna ko ya bar Borno da saboda ya mare suna fata ya mare waye bai san ya mare da fushi ba hanya waye bai san kabila ya mare da fushi ba hanya ga sunan daga a masa interview a kafa wata labarai ce my name is Emeka my name is Obinna my name is Sozo person and all this mun ce cewa daga yau mun yanka alaka da Yamuri amma mun ce yanka alaka da Yamuri ba mun ce cewa we all good ba the president of the federal republic Abu Fulani ne da bai zama mutun kirki ba har ya kai masa zama shugaban kasa ka duba duka malaman mu na masu karanta da addini da dirika da izala da kowanne dattin duka Abu Fulani ne Abu Fulani ne shugaban zala na Jos ba Fulani ne bane na bangare Kaduna ba Fulani ne bane Sheikh Dahiru Bauchi ba Fulani ne bane yanzu duka wannan mutane za a cire su mutane banza ne malam Musa so automatically wannan mutane na ba ta yi mana addinin musulunci adalci ba ta yi mana adalci akwai bukatar gwamnonin mu da dukkan shugabannin na addini wanda su musulmai ne kuma suna harkokin siyasa nan ana dama da su akwai bukatar su marma wadannan mutanen na ready su san da cewa a ta harkar nan fa ana yi wa musulunci abin da bai dace ba kuma idan baka tambayi addini da office kake baka jira lokaci na zuwa da zaka neman ka taimaka addini ne kuma baka da karfi da zaka yi ko sai ka fara kwanci akan bari zaka gani kana neman ka taimaka addini ko sai ga ka ga malaikan mutuwa sannan ka ce kana nadama to wannan this is the right opportunity da suna da shi idan sai ma addini nan gata sai mashi gata wanda ya ma addini musulunci gata shi ma za ya mai gata ranar tashi alkiyama amma idan baka yi gata ba ka daga sifatin wani ko ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai maka gata lokacin da zaka bar duniya wannan shine
to wannan magana da Malam Abdullahi yayi kamar yadda mutane suka sani wannan makaranta ta ginu wajen yi wa mutane adalci duk mutumin da yi abin arziki in gaba ta zo mu fada maganan kun kwasa da kai magana a wannan gabar yayi kokari kuma gaskiyar magana wannan makaranta tana jinjinawa sanata mai girma Rabi Musa kun kwasa irin kokarin da yayi a wancan lokacin ba maganan wai ba wai maganan bangaranci bane abin da yayi a lokacin haka ya kamata a matsayin sa na shugaba kuma irin wannan iskancin da rashin mutuncin da ake yi da ana samun mutane irin yadda yayi sun dauki mataki da bai kamata a ce an ci gaba da taka mutanen ba dan a cikin kisasi da Allah ya faɗa yake wa lakum fil kisasi hayatu ya ulul albab kana da jama'a a wani guri ka san za a tare shi shi yasa ba za ka bari a tare jama'a ka a tare jama'ar wasu a wani guri ba saboda haka gaskiyar magana mutane masu manufa irin ta shi kunkuso to muna roƙon Allah ya ara musu dama wacce za su taimaki addini da al'umma da kuma yankunan su mu kowaye in dai ba yankin da ya fito al'umma shi tana cikin matsala ya fito da ita da addini to goyan ba ba ko dama ita wannan makaranta ba makarantar siyasa ba ce makaranta ce ta addini da kuma mu zo mu karatu kan harkar siyasa menene ka'idar da ya kamata kowa mai mu'amala da shi wannan zamu Mallam Abdullahi magana ta gaba yayin da ka faɗi lokacin da aka fara rikicin addini sannan ka faɗi kuma wato menene sababin da ya kawo amma gaskiyar magana zamu so mu saki samun lokaci mutane suna buƙatar su san adadin rikice-rikicen da aka yi a jihar Kaduna da kowanne da shekarar da aka yi shi ko da ma ba a ce misali bitafsiri ba a shekara kaza da aka yi kaza ga dalilin rikicin shi ne man sani wa yanzu kana da abin ko wannan yana buƙatar lokaci
akwai kamar da kace da cewa akwai buƙata muna da wasu abubuwa gaba Malam Musa idan mun zo karatu na gaba zamu fada musu one after the other daga rana daga farawan rigitarikta da aka fara daga 1981 din har zuwa na karshe da aka yi duk gashi nan da muke da su a rubuce Malam Musa amma zance mafi inganci shine mu fa muna da manufa kuma mu muna da inda muke so mu kai a wannan karatun nan yau kada lokaci zai kure ba mu ai ba mu sau ke farale da yake kamu ba wannan shine
yayin da ka faɗi maganar rikicin kudancin Kaduna da kuma sanda aka fara rikicin a la'akari da shi bishop kuka dan asalin zangon katar ne ko ba da mutumin kudancin Kaduna ne
na'am
cikin maganganun da shi bishop ya faɗa kwanan nan yana faɗa cewa addinin musulunci addinin rikici ne
Na'am.
A kana da wani abu da zaka ƙara akan wannan?
To, Malam Musa
guda biyu da za su biyu ba bayan wannan.
Shi Reverend Matthew Asan Kuka Bishop. Ko kuma Bishop Matthew Kuka Asan Kuka automatically wannan magana da ya faɗa Malam Musa ƙarya yake. Dalilai maka dalilai da zai biyo baya shine haka a duk fadin Najeriya gabaki daya daga 1981 zuwa 2021 da muke kai yanzu duka rigitar da yake shige yazo murense a zo ayi taro Allah shi ne mu sinema duk wanda ba shi da gaskiya ya zai tabbata mana da cewa rigijimun da aka yi tun daga 1991 wanda aka yi rigiti sama da rigicin goma rigijimun kashi fiye da goma da aka yi a jihar Kaduna ya ce da cewa musulmi suke farawa wanda ba musulmi ba kuma shi Reverend Matthew Kuka Malam Musa wai shin wannan mutumin shi ya shi karfi doka ne ya za a ce mutum yana furta irin wadannan maganganu kuma yana yawon su a daren kasa kuma hukumar da take mataki a kansa ba kai batanci ga addini kai batanci addini kuma kai batanci akan siyasa mu zai yi siyasan sa zai yi siyasan sa amma magana kawo maganganu kan addini a ta littafin mai sarki da shi ya mani da shi bai bi kaɗan shi ba saboda a ta ma ita littafin mai sarki yake blessings are the peacemaker in the book of Matthew that is what the Bible has said so for your information Reverend Bishop Matthew Kuka automatically is contrary what is doing is contrary with the teaching of the Bible the Bible is going by the right side and Reverend Matthew Kuka is going on the left hand side so for the ante blessings are the peacemaker for they shall see the kingdom of God ante albarka ya tabbata ga masu zaman lafiya saboda za su shiga mulkin Allah to shi wannan yana tada usuma na dauran kasa kuma wannan mutumin nan yana tada usuma ne a dauran kasa yanzu duk Allah Malam Musa ka tambaya lokacin da marigayi Malam Awal Albani ba kama shi ba an kulle shi ba magagane yayi ba yayi magagane na kan abin da ya taba menene addini fa ya karanta daga nan aka zo aka kama Malam aka je aka kulle shi wanda aka kai ruwa rana kafin Malam ya fito a addini ba wai ya sungume wani bangare bane ko wani pastor ko wani addini wani da wani pastor ya yi mani da shi haka ka kama mallan ka je ka kulle. Bayanan ba kama mallan ya bu ba na Sokoto, baya shi nan maluma nan aka kama a daurin kasa, duka malaman suna gudana ba kama wasu, waye ba kama su a Kaduna ba mallan Musa, a ta wanda aka barazana ma za ka masa duka sunan bali adadi. Kawai malami yana faɗa magana kawai ita suna nan su cin boshi su kama su tafi da shi. Amma ga kato da ya kamata a ji a cin boshi daga Sokoto a taho da shi, mutumin nan ma astaro ma ka taba tambaya sababi da shi mati kuka ma ya boro Kaduna ya koma Sokoto?
Wannan ita ce tambaya.
Sai mu haɗa shi gaba da a tafi da shi. Shi wannan mutumin nan shi ka manta shi Sokoto daula ne na Usman Danfodio?
To yanzu dama abin da mutane suke tambaya, kasancewarsa wanda aka haife shi a garin Kaduna, sannan a kudancin Kaduna, kuma ba musulmi ba ne, menene dalilin da ma ya sa ya rasa duk inda zai zauna a Najeriya sai Sokoto? Me dalili?
Yanzu kaga jihar Kaduna Mallam Musa, muna da bishop ko daga ɗaya zuwa biyu ko zuwa uku ne.
Bishop.
Akwai kafaccen diocese, akwai wannan central diocese, akwai kuma zaria diocese.
Shi bishop
a karkashin bishop akwai reverend father a karkashin sa, kamar yanda mu muna da muna akwai chairman, ai akwai muna da senator na zone 1, muna da senator na zone 2, muna da senator na zone 3, a karkashin senator na zone 3 akwai chairman na kananan hukumomi da suke karkashin sa. Senator na zone 1 akwai chairmomi da suke karkashin sa da yan majalisa. To shi reverend bishop Matthew Kuka, akwai reverend father da suke karkashin sa. Wadannan reverend father da suke karkashin sa, farko oga gaba daya, oga kwata-kwata shine Papa Roman, wannan duduna shi kwara daya ce, ko kuma duk shi kadai ne shi, wannan yana zama a Vatican
shi
Papa Roman. Yanzu kowane jihar da kowane jihar ko kuma kowane kasa ana bishop shine yake answerable a fada din Papa Roman.
Yanzu shi bishop shi yake da alaka tare da fadan Papa Roman,
shi direct. Shi bishop yake magana da shi, su reverend fada suna magana da bishop. Su kuma reverend kuma akwai catches shi catches shi wannan a halata mashi aure
a cikin
addinin Kirista. Shi an halatta mashi aure.
Amma shi bishop ba.
Shi bishop ba halatta mashi aure ba.
Yanzu bai da mata.
Ba shi da mata. In kuma ya je kwana da mata ya yi zina. Ya je kwana da mata wani, saboda kaidan shi an ce ba zai yi aure ba, kuma an ce kada kwance tsakanin mata da miji, an haramta mashi.
Kasan ƙarya ne.
Kuma kasan da an ce jiki da jini, ya za a ce za a haife ka, ya za a kwana a haife ka, kuma a ce kai ba za ka kwana ba. Mallam Musa. Tunda shi uban shi bai kwana da uwan shi ba na haka haife shi. Tun an kwana ne fa da uwan shi aka haife shi, amma an ce shi ba zai kwana ba. Da kowane uwa kowane uba ya zo duniya ce da cewa shi ba zai kwana da mace ba, to duk Allah da population na mutane duniya da mutum nawa ne? Kaga wannan karantacce wanda ya saba ma ankali dan Adam. Ba kuma jini namu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ku haifa ku yayi rafa saboda zan alfahari da kura na gobe kiyama. Kuma haka ba ni malak. Amma su saboda a gaya maka da cewa akwai yahudanci cikin tsarin, a cikin akwai yahudawa cikin akwai yahudanci cikin tsarin al'amuran, sai aka ce da cewa su ba za su yi ba. To dai a cikin Tesalonikawa dai Bible ya faɗa da cewa mazinaci ba za su shiga aljanna ba na gobe kiyama. Da ina fata da wanda suka haramta musu aure, da su da suka haramta kansu aure, Allah ya sa ba su aikatawa. Wannan shine, amma fa an faɗa da cewa wanda ya fata shiga wutan rana gobe kiyama, a ce da wanda ya shagiya, da wanda ya aikata zina, wuta za su shiga. Wannan Tesalonikawa ta daya da ta biyu da ta uku da Peter ta daya zuwa na biyu da kuma John da kuma First John da Second John duk su yi magana kan haka. So ba ni na faɗa ba, amma ina kan magana akan shi Matthew Kuka.
Shine menene dalilin da ya sa a Najeriya ya rasa inda zai zauna a matsayinsa na haifaffen jihar Kaduna, da kuma jihohin da population din Kiristoci suke da yawa, ko a wasu daga ciki ɗaiɗai ko a arewaci ko a kudancin Najeriya, ya rasa inda zai zauna sai Sokoto?
To
ko menene dalili?
Mallam Musa, ko dai bai faɗa dalilinsa a baki ba, kuma bai ba da shi a rubuce ba, Aidu ba mudu bane ta san kima. Zance mafi inganci shine darajar Sokoto, darajar da Sokoto yake da shi a addinin Musulunci, kowace jahar yake da ita. Jahar ce fa ta Shehu Usman Mujaddidi da Fodio. Daula Usmaniya da Fodio fa nan ne fa yake. Duk wani mashuruki ko kuma wani da ba mu ba yana masani ne da cewa fa nan ne fa cibiya na Shehu Usman da Fodio inda ya daula ka. So yanzu tunda batanci zai yi ma addinin Musulunci da kuma yi wa addinin Musulunci zangon kasa bare ta bi tushi ne zai zauna wurin bai tafi Kano ba bai zo sai a Kaduna Central ba bai tafi Lagos ba bai tafi Niger State ba bai tafi Nasarawa ba bai tafi Bauchi ba amma nan ne ji tare to wai ana ba ma tarafa ne shi ya tunda nayi wayo anan Sokoto yake tunda na san shi anan Sokoto yake ko ka taba ji cewa an kai shi wata jaha yana nan a Sokoto kuma yanzu nan ne makirci ya fara fito waje yanzu nan ne masu hankali kamata su gano da cewa shi wannan mutumin nan ana gani ba kura bane da fata akuya wannan ba dai ya fike da guzuma bane yana harba karatu na kagan ya tara nan kuma yana fadawa a duniya da cewa addinin Musulunci addini ce ta rigici addini ce ta tada gusuma addini ce baya addinin Musulunci addini ne na zaman salama yanzu wannan audio din nan wannan video nan da ya release wannan bayanan nan kana gane ya tura shi kasa ce waje an ga maka abban zai zai tashi yana daula Usman dan Fodio yana cimo Musulunci kashi sai tafi free of charge ko kuma akwai wasu abubuwa da yake tunani akwai abubuwa da promotion cigaba fa ya samu saboda yawa ya fada kalma na batanci game da addinin Musulunci kuma daula Usman dan Fodio kuma ya zauna lafiya kuma wannan magana zaka ji duka sashe da ba musulmi ba sun jinjina mashi a irin wannan maganganun nan da ya fada saboda ya je inda ya je mutum ne fa ya zo gidanka ya nuna ma ya sa asali ma ya ma ne ma musulmi ya zungure fuskanka ya lakace ma anci sanan ya koma ya je zauna wannan bai ci karfinka ba kenan kaga ya ci galaba kanka kenan ya nasara kanka kuma baka ya ce mai komai ba kuma ana nan masu ankalinmu da masarautunmu da wanda suna da masu wanda suke da dama su fada magana kuma suna kallon sa sun kyale shi wallahi tallahi malam da wani malami addinin Musulunci ne ya masa wannan batanci da zai ci a nemo shi a kama
a dazun nan ake turo min sako cewa akwai littafin da ya rubuta da turanci ban bai zo hannuna ba amma zan yi kokari littafin ya zo hannuna
Allah ya kawo littafin
an ce akwai zagin Shehu Usman a ciki
to
in ya tabbata haka ne mutumin nan yana jihar Sokoto ya littafi ya zagi Shehu Usman
to ai zama Sokoto ya haramta wurin shi
mutanen Shehu suka tsale shi ya ci gaba da zaman Sokoto to ta tabbata yanzu ƴaƴan Shehu ne ba ƴaƴan Halil bane da Shehu Usman
wannan ce kaga
in ya tabbata haka
in ya tabbata da cewa
zamu sa a kawo mana littafin da ya rubuta sawa in ba wani shege da zamu yi masa alfarma a garin Shehu Usman da rashin mutunci da ya zagi Shehu Usman sannan kuma ya littafi a rubuce zagin shi saboda muna shi da ya je littafi ya zagi yana gudun tashin hankali ne dan me duk wanda ke so a zauna lafiya kai kanka je ka zagi duk wanda bai so a taki uban shi kai zai taki uban
ban wani
uban ka ya fi uba ne da zaka je ka taki uban wani ka ce kai ba za a taki uban ka ba
to
saboda haka za mu sa ido zan ce a nemo mun littafin an faɗa mun sunan littafin za mu zo mu bi shi warka mu kai me ya faɗa in ya tabbata sau mu fito mu faɗa wa mutane
gaskiya
wannan shi ne gaskiyar magana Malam Abdullahi magana ta ƙarshe za mu ba masu dama su kuku wuri a jihar Sokoto ba mu sani ba wanda wannan tambaya ce zuwa gare shi yana buƙatar kuma kai sharhi kai ƙarin bayani
na'am
shi wannan maki kuka din yayin da yake jingina addinin musulunci ga ta'addanci yana garin Shehu Usman a karatun da muka yi mun tabbatar da cewa in tabbatin da ke tsakanin gidansa da gidan sarkin musulmi distance ba shi da yawa sosai so shin a Sokoto akwai wata tawaga ta jami'an tsaro ta sojoji da 'yan sanda da aka ajiye mai a gida da duk inda zai je suke ba shi kariya
tunda yace addinin musulunci tunda musulunci
yawa ko shi
kadai kaga wannan malam Musa wannan tambaya nan yayi shin mai hankali gane da cewa shi makareci ne tunda ka ce musulunci na tadanci ne ka ce musulunci na tattare da rigici ce rigima ce violence ne Islam is a religion of violence but you are there in the Islamic state and you are safe babu abun da yayin danjaren lafiyarka baka taba rashin zuwa coci ba bata lede cewa ko an barazana ko ai maka wani abu na daban kana zuwa cocinka ka je da safi ka je da rana ka je da yamma ka je da dare kuma ba abun da ya faru da kai shekaru aruwaru kuma ba abun da ya faru da kai amma kana kasan wannan kasan malam Musa ita rashin ma addinin musulunci adalci ya faru tun baya kafirai baya da ba sai ma addinin musulunci adalci so wadannan ai kasan su ma gada ne sun gada ne akan wadannan mutane amma sai wannan mutumin nan saboda kin Allah tunda a dama an after Roma idan ma shi bai fara da cewa addinin musulunci ta adalci bane ko kuma addinin musulunci ba addinin rigici ba shin me muke samani wanda ba mu ba me muke samani shi Reverend Bishop Matthew Kuga zai fara game da addinin musulunci kana tunanin zai fara alheri ne kanta ba zai fara mana alheri game da addinin musulunci ba saboda dan kwanjila ne yayi karbi kwanjilan shi a kasa je waje da yayi karbi kwanjilan sa bare sada bayanin sa saboda ba ma maganan akasari irin su ai ba magana da cewa ko suna magana lahirin su bane suna magana duniya ne kuma idan ma mutum yake so ma ana rayuwa ne in mutum kawai yana so duniya da san shi zai fada wasu magana da ba haka bane saboda magana da ya fada ba shi cikin littafin mai sarki in yayi mani ne ga littafin mai sarki ya fada exactly message da Annabi Isa alaihi salam ya karanta a cikin littafin sa a cikin littafin mai sarki a karanta ne da zaman lafiya ba fada azo ayi kalmomi ne masu tada tazuma a kasa ba ba ce azo a tada maganganu da zasu batawa mutum rai kuma su aifa har rigice zai wa kana ba yanzu wannan magana da ya fada da ba kai hankali nasa ba rigima za yi to me ribanta the bible says thou shall not kill littafin mai sarki in the book of Matthew chapter 7 verse 7 ake kada mutum yayi kisa aka ce kada ka kashe wani saboda in ka kashe kai ma za ka kashe ka to idan littafin mai sarki na fadin maganganun makamanci haka kai kuma sai ka je kana aikata wasu abubuwa daban kamar cikin mu ne fa idan malamin musulunci kawai yayi shahara kawai in yana so duniya da san shi cewa ya halatta muku alwala da kaza kula idan an yi halice ya halata alwarai da zakula kaga duniya za su yi magana kaga daga nan ne kuma ana ce da cewa ai malai yana sai suna ne ko kuma malai ya ce da cewa ai aya kana da wannan hadisi an ce da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo ba kaga idan an fara isar da sakonni makamancin haka wannan daga jinsi ka san da cewa ba wani abu bane malai yana so duniya ta san shi da amma ya san da cewa abin da yake fara ba ta da tushi kuma ba ta da makama wannan shine
to jama'a kamar yadda na faɗa na ce akwai bayanai da akwai littafin da aka ce mun ya rubuta da turanci
zamu gani
mun sa a nemo mana littafin dan labari ne zai iya zama gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba fa'idan wata addini kenan Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام هزوا كرشي ذاك ذاك ومن سبع يعني تفتكم هكا نظام ذنبي جاهل
إن شاء الله
صلى ما لا بلاي كما يدى كفلا ذام سوء سعملوا كشي كيكين جهر كدونا شيء قرن دي قوة اللي فارة عدد اللي كي جمال دعاك دا عبن دا كسنينا قوة مسألة دا تفاروكا دليل فاروتا يارن دا سكي تاسوا ما سكي كرا أشرين دي بيار أشرين سنة بقاتا سنسون ونن تاريخ
dan bi da
akwai da uwa malam asali sunna da ke fakkoto na samu labari ba shi da lafiya za a yi masa aiki da su a saka shi cikin addu'a Allah ya bashi
lafiya
akwai wata baiwar Allah Hajiya Hawwa tana cikin bayan Allah da suka ba mu gudunma a kan organization din lokacin da muke buƙatar gudunma to ta turo dan Allah a taimake su da addu'a akwai mutum biyu ko uku da aka cikin lafiya
aniya
wanda suke da alaka da ita hayin da suna hannun kinnabin
din
sun nafa sun ce yan ba su naira miliyan 100
to
ana buga waya da su an ce musu ba kuɗi su karɓi miliyan 1 da rabi suna ta zage-zage so dan haka yanzu dan Allah al'ummar musulmi لا حول لنا ولا قوة حتى ثم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله ذاك دعما دع الله أكيم كيس دع الدعاء وإن المتاني الله في المسلم فتا فذاك مو إذن سنقطو مو لما مشيقا حنان سبا الله كحنا مبتوى يوى إن من فتكما الله حنا سنقطوى يوى الله كتا سماتي da sabani tsakanin mu da sun fito ta nan Allah ka samu kuke
tana
yawa so a zamu bude layin waya za a kira yanzu
mallam mai sai karbata da suke nan
sannan magana ta karshe aka muna mun sa kafin fatan alheri zuwa ga mutanen Niger zabe an yi na daya za a yi karo na biyu to
Allah ya saka mallam
so a ce karan farkon ba an gama wanda zai ci to amma yadda Allah ya tsara da
ayin conclusion
muna roƙon masa Allah Allah ka sa jinin da aka samu ya zama masa alheri wanda kuma suka riga suka kai ga matakan da suka kai su ta hanyar zabe to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake su
amin
nan ban waye da za a kira 0800 farko 7738495 wannan shi ne ke tabbatar ko za mu ci tafi assalamu alaikum
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Na Ali Muhammad daga jihar Sokoto.
Na'am.
Muna jin ka mallam.
Ina ga ma wannan makaranta ko kuma wannan ma'asasa addu'a da kuma wannan da jagorancin ta Allah ta kamta da miji.
Amin.
Wannan wannan zai zama kamar karatu kusan na biyu ko na uku a kan dubbe matsalar da shi wannan don saliki da Allah ya kaddare na zama nan jiha Sokoto da gromati a sauƙuka ko kuma ce bishop ya na maganganu ne irin matsalolin da aka suna jawo a ƙasa na ji mallam Abdullahi ya kaddare ba da kididdiga kuma alhamdulillah gaskiya kamar da kace ba kowa ya san haka nan ba cewa a sauran Kaduna akwai wani adadi na musulmai kamar haka nan gaskiya haka ne ko mun ban mu gaci akwai adadin musulmai irin haka ba sai dai su al'ummar Kirista wato yau duniya tana tafiya da abin da ya shahe in ma rubutu ko kuma yawan magana idan ka zo yanzu kamar dai nan Sokoto irin angonmu malam da a ce ƙuri'a za a kamar da zai kai magana cewa suna fafutukan su ga cewa za su yi su wannan maza ba su zama riƙon su da a ce ƙuri'a za a yi ta tsakanin da Allah ya a ce duk jama'iyyar da suke so ko da jama'iyyar gwamnati jama'iyyar PDP da in ta kamar ta jiha Sokoto ko ita aka ba su ɗan takara in dai za a yi zaɓe ta tsakanin da Allah ya ƙira ƙuri'a duk da challenge church da kanta suna da al'umma sun ga cewa suna da a cikin wannan unguwar in dai ƙuri'a za a yi a ƙira ƙuri'a ruwa 11 za a jawo ƙuri'a ina tabbata ma ba yadda za a yi kansunan su ya ci zaɓe ka da musulmi kama propaganda ta sa saboda al'ummar mu ba su cika zuwa su hijja su kokarin hijja in ma matsalolin da ka damu su ko kuma adadin su a san cewa ga yadda lamura suke tiya to wannan sai al'ummar mu sun falka daga wannan gihe shi kada zai iya taimakon mu don mi yau duniya ba ta aiki duk abin da ba a yi zuwa ga hijji ba to wanda harshen da ya fito ga hijji malam da shi aka aiki yawa wanda gaskiyar magana kamar dai kullun bayan addu'a da fatan alheri gaskiya da godiya domin wanda ke rawa irin inda muke rawa ne an yi ala waɗanda program irin waɗannan gaskiya zai zama kamar kusan shi ake ɗauke ma nauyin abubuwan da ya zamana ya daɗe yana buƙatar Allah ya kawo wani lokaci da wasu za su iya hankalta su gano cewa addinin musulunci dinin musulunci tana buƙatar a saita ta daga hanya yanzu abin koke gare ni kamar ni malam kuma koke wanda ni ina da buƙatar a matsayin ka na malami wanda ya zama ajiyar na jihar Sokoto ka ja hankalin al'ummar musulmi musamman malamai na jihar Sokoto yanzu ni anguwar da nake rawa a matsayina na musulmi kuma alhamdulillahi wanda dan agaji ma da yau zan ce ina da buƙatar wata ƙungiya ta addinin musulunci ta zo ta yi wa'azin jiha wa'azin ko da na local government ko in gayyato su malamai biyu ko in samu masallaci inda muke sallah in samu malami ya sa darasi kasantu wannan kila ba za a samu malamin da zai iya sa ya sa darasi ba har a samu karkuwa a ilmantar da al'ummar musulmi su hankalta da matsalolin da ke cikin su to babban matsala sai ya ga idan na ga cikin wa'azin na gayyata nauyin da za a azamin na abin da zan kashe na yin wa'azin nan ya yi ƙarfi na kuma tare da su al'ummar musulmi ko kuma malaman da zan wa magana su ya kamata su fahimci cewa kishi na addinin musulunci shi yasa ni kuma a auna tsari na a gani ina da zalahin da sai na yi wata liyafa ko kuma na ta wasu kayan lemu kamin a zo a gani yau ma na in kace kai diddiga maza umu za ta yi mamaki abinda zai baka mamaki ko ka zanciya je a mazabar da addar coci 44 dan kasar inda al'umma musulmai suka kwana to kuma amma gaskiyar magana islamiyya biyo akwai
Dola Usman
a cikin garin Shehu Usman a mazaba daya akwai coci 44 sannan akwai kuma islamiyya kwari
duk wanda za yadda da Reverend Matthew Hassan kuka zai yi jayayya da da an ce akwai coci 44 a mazabun idan da zuwa zai yi ni ina iya ja ɗaya bayan ɗaya sai an kira 44 sai ma an samu gida kana don za a samu wanda ke haya cikin gida haya wanda ba su da sign board
gaskiya ne gaskiya
kuma da wani malami zai musu cewa wai akwai islamiyoyin sun kadar abin da na faɗi haka kuma ya zo mu zagaya kafi mazaban nan in ya ga islamiyya da ta wuce kwana ne
wannan fa shine abin da Laraba ke tawai laqad asma an launa dai ta hayya amma walakin la hayata liman tunadi malam a ƙara sa magana ka muna ji
saboda haka malam eh ana magana kishi na addinin musulunci gaskiyar magana wanda karayuwa inda ya ji alawa addini ne rikon sa kai na kashi wallahi shi ya sa abin da ya gani kuma ya san irin batsin cikin da ya kwana da shi abu ne wanda baka da yadda zaka kai magani ne kuma duk wanda ka jawo a to a haka kai zo ai magani ne sai ka gaba nan malwaci take ba na san wurare da yanzu kuma masallacin da ka zo ka taba yin wa'azi ga Ramadan kuma aka sa masallacin nan suna da sunan Marga Sheikh Jafar Mahmud Adam wurin na ai kokari an ka asasa islamiyya ta kwano amma da in ka ce islamiyya ne saboda yanki ne wanda zama yana da majority gaskiya musulmi amma yau da zaka sai ka gani zaka zo wannan islamiyya ta tabbata wala zaka sanar da cewa karancin tallafi da sanarwa ya sa islamiyya ta zama daga lokacin da an ka asasa ta zuwa yanzu da ya wuce shekara biyu amma kusan islamiyya ta tashi aiki don ni in ma mutane ba su ajiyar dan abin da aka biya na a koya mutane ɗayan su karatu ko kuma islamiyya malaman su za su bukata tallafi na sayan tabarmi ko sauran su babu wanda ke ba da gudunmuwa tare da wannan mazaɓa fa yanzu haka da ake ciki akwai kansula wanda ɗan hanyar wannan mazaɓa na kuma akwai ɗan majalisar jiha wanda ɗan hanyar wannan mazaɓa na kuma don musulmai na amma tallafi ina ina akan haka addini babu wanda damu da taimakawa da wannan nake son ka yi kira matsayinka na malami wanda ta zuwa jihar Sokoto kuma inda wasu za wanda za ka yawa magana wanda za su isa kin suwa a samu koda wani matashin malami wanda zai iya sakin suwa in lokaci ne zai sa darasi al'ummar musulmi na nan wala su da buƙatar karatu amma wanda zai sakin suwa in lokaci ne so ya ba su ilimin wala shi an karasa in dai an ba da kuɗi to gaskiya akwai aiki don mai kishin da ke son ya yi to shi kuma bai da wannan zarafi su kuma wanda aka zarafi ba su da buƙata. So da fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya saka alheri wannan nauyi da wannan kira da ake kullum Allah ya saka muku alheri kuma Allah ya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dore wannan tafiya Allah ya saka kuma don neman yardar ka muka mu duka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To malam Ali muna godiya da wannan gudunmuwa da ka bayar Allah ya saka da alheri. Malam Abdullahi maganganun da malam Ali ke suna da tada hankali kuma wannan abubuwan da muke gani wallahi Allah ba zai kyale su ba zai tambaye mu. Kaga wannan yasa wannan makaranta ta fito da tsari. Kaga yanzu misali inda a ce in zo yankin Sokoto irin wurin nan da Malam Ali ya ce akwai buƙatar a je ai karatu. Wanda ke bibiyar makarantar nan ya san cewa wannan yasa muka fito da tsari. Yayin da muka yi lula akari da akwai guraren in suka gayyace ka kake ce ka dora masa ɗawainiya to har kiyama ta tsaya alherin da kuke ɗauke da shi na sakon addini an haramta masa. To da haka shi yasa yanzu ka ga maganin insecurity din nan mu mun fi kowa cutuwa da shi. Da akwai guraren da ana zaune lafiya ne.
Da ajiri.
Inda za mu shiga don aikin addini. Malam za a sha mamaki ƙwarin gaskiyar gaske. Samari muna tawassuli muna mai da al'amarin zuwa ga Allah. Allah ka nuna mana lokacin da fitinin za su zo ƙarshe. Muka zo muka fitar da tsari muka ce duk lokacin da yanzu ake da shi in da mu je guri wanda mu muka fahimci suna da buƙata ba magana ba ce mu ɗora musu ɗawainiya alaƙar mu da su kawai in mun samu inda za mu kwanta da abin da za mu ci koshi kenan. Abincin ma mun fahimci babu mu za mu ɗauki nauyin kanmu mu ba su littafi kyauta mu musu kaza mu musu kaza muna so don su gane addini. Akwai Alhaji Ibrahim akwai laƙabin da ake amfani da shi ba sai na kira sunansa ba mutumin Rogo. yana ɗaya daga cikin bayan Allah da ba za mu manta da irin gudunmawar da yake ba mu ba ya ka muna roƙon Allah dukkan al'amuransa Allah ka ba shi gudunmawa amin saboda wannan tsarin gaskiya mu muna da shi kaga kamar yadda malamin Ali ya faɗa shi dan agaji ne a yankin ya kira mutane a zo a karatu saboda kishin addini a zo a tsona ma da wani sai kai abin sai kai kwala wani wanda kana buƙatar sai kamata a kawo wa dauki saboda ka gaskiyar magana shi yasa kaga tsarin yanzu a karkashin wannan makaranta duk in cikin gari zaka ga yace mu binni ka dauke mutu wannan dawa amma in zamu ji inda yake ba cikin gari bane kuma muka fahimci guri ne suke da buƙatar karatu mu kokai kan mu to duk dawaini yadda take da alaka da abin da mu muka dimu muke daukar nan kan mu je
insha Allah da
saboda ka wannan shi ne zaka kamar yadda na faɗa nan ban wayar da za a fara kira ita ce 08037839450 sannan akwai ta biyu ita ma 08030 sai 97 sai 52 sai 9 wannan ita ce za a kira ta ainihin wato WhatsApp amma da Allah muna so mutane duk wanda zai kira kada ya shiga babin tabihul gafili na akan abin da muke tattaunawa da Allah kada ana tattaunawa na ba mutum zai kamo wani layi
amma malam Musa su masu kira amma in da mu yi masa ajiyar shi aka sare a dama akan buga waya ne ana ta wanda shi ko tambaya za a yi to amma ita wannan karatu tana da buƙatar idan har ma mutum ya buga waya yana ce yana sanya albarka ne kuma yana addu'a ne da makarantar da inda ta fike wadannan matakai wajen mai da hankali akan iri ababa da suka shafi wannan alamar da suke wakana duk wannan ba kuskure ba
ce number 1 ta farko 08037839450 sai ta biyu ita ce wato 08030 sai 08037 wannan ta WhatsApp za a kira musamman wanda suke da kai assalamu alaikum wa ke magana
Assalamu
alaikum Yunus muna jin ka.
So mama ni dai har shi ne duk da na gajiya dai kike kuma da kai kuma aikin da kike a cikin fata da kai. Amin
amin.
Allah ya sanya kiji dan aikin kiki da roƙo ka sun san. Amin
amin amin.
Fatan da kai ne kike kuma Allah ka kuma lafiya Allah ka kuma lafiya. Da
mana godiya mallam Yunus Allah ta ka da alheri. Number 1 da za a kira ta WhatsApp din ita ce wannan number 1 da muke magana yanzu ita ce 08030 musamman wanda suke kasashen waje 08752 sai 9 ainihin wato wannan ita ce wannan za a kira musamman wanda suke a ainihin wato kasashen waje ta ainihin wato WhatsApp assalamu alaikum now malam tsadulan naka ya shiga amma ina ganin akwai matsala daga tsangulin naka muna jin ka
lafiya kalau
muna ji to malam layin naka ba a cika ji ba ba musan menene muskilan ba
Assalamu
alaikum.
Alaikum. Na'am, wa ke magana? Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam.
Ya sani daga tsinyane
ne ya. To muna jin ka mai magana. Eh, ya sani. Malam ya shi ku? Malam na wasu ne daga cikin ɗaliban ku wanda su biyo ku
To muna godiya malam ya shi daga
Ana godiya da irin Zan yi tawa.
Ni ame ko?
Eh, ame ba.
To muna jin ka.
Na uwa mu dai dai jira muku malam da irin dole da ku yi addinin musulunci.
To muna godiya malam
Yasir. Gaskiya muna ina jin dadi abin da kun ba ku yanzu da tabbata wa ko mata ki muna sadan mu ji muka kuma wallahi muna sai su
muna godiya mallam ya sar Allah ya saka dare
mallam eh wannan magana wanda mallam alai wallahi wanda mu muke na dukkan zahi na ki addini ai wallahi mallam da muna da damar da zamu taya mu kai doki da irin yanda yake ina bukatar maska da dan karaman ke da mu gaskiya mu ma ba taman ba da gudun wannan gaskiya
ko mun insha Allah muna nan muna
tafa da tsare tsare wannan abin da mallam Ali ya faɗa domin gaskiya akwai masu mu da kenan ma ko ine ne zamu zanki da tafa ko da kuma zuwa kan mu kai doki in Allah ya ramu a shi yayin ke mallam sai wannan hanyar ta kuka je
insha Allah
mallam Allah ya saka lalle ba muna godiya sai kila dai da mallam Abdullahi
mallam Abdullahi ne
na zinka
Allah
ya ji kan malam. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Na muna jin ka ba. Assalamu
alaikum.
Wa magana. Da magana
Salubiya.
Salubiya Libya. Kuma Allah na kawo ne mallam mu ya Allah kuna jin dadi da ku fito in ku na badin da Allah sai dai Allah ya ba ku da hali to
muna amsa mallam Salu Allah ya saka da
ni amin
to mun gode Allah ya saka
da ni eh mun gode mallam ne la abdu khair da ji shi ma
mallam Abdullahi yana ji ah ya
alaikum assalam wa rahmatullah
wace magana ne
ana magana da bashir daga saudiya
wala bashir daga saudiya
wallahi alhamdulillah muna muku bata alkhairi mallam
eh
muna muku bata alkhairi Allah ba ta ma da duniya lafiya
amin 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 mallam bashir daga saudiya ko
to mallam da muna na saudiya muna ina yau sauraron wazin da kan da ba ta mallam
to mallam bashir muna ji
to Allah
ya tare
kamala Allah tare mana kai gaba sai dinar sulula sallallahu alaihi wasallam to madallan gode ma to gode malam bashir Allah ya saka da alheri assalamu alaikum hakeme na jar
ka kokari a tsaya ban kai insha Allah mun gama mallam Ali zai tura maka sako ta wannan layin sannan kuma dama
to shikenan
eh insha Allah da yake dama markan saka dan yau ba ranan maganan kudi bane muna da ranakun da ake maganan kudi da ta tsalle
eh gaskiya
ka san mutane
gaskiya ne gaskiya ne
kudi ba dama al'amarin
to ba da Allah ya saka Allah ya saka mai
barka amin 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 assalamu alaikum
da kan amma bai mallewe da kilama wasa
assalamu alaikum
alaikum assalam
me magana
gaskiya
ina ganin yau shirin la'akari da karfe 10 ta haura ba za mu bari shi yayi tsawo ba kamar ina ganin dan uwa da yake maganan akan number na ita wannan organization din bari mu fada ko Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ya aliki akwai 00 27 3 9 da ya takwaso ne shi ne akawuntin sunan ashabatul kiram sunan banki stanbic ibtc ne amma duk da haka in bai rike ba insha Allah zai yi magana ne daga cikin nambar da ya kira walablai yanzu daga ƙarshe wani kira kake da shi zuwa ga gwamnati da kuma ɗaukacin al'ummar musulmi kaf
a ƙarshe abin da muke kira ga gwamnati ta kasa gabaki daya shine ta ji tsoron Allah ta yi ma al'ummar musulmi adalci
kamar yadda ita constitution na kasa dama responsibility ne shi ne ta kare rayuka da dukiyoyi duk al'umma da suke kasa wallahi kai musulmi ne wallahi ko kai ba musulmi bane an ce rayukan yan kasa ya comparing da wannan ma ba su da dini responsibility ne ta kare mutuncinta kuma duk wanda ya saba ma constitution din kasar Najeriya to ita kasa wajibinta ne ta labatar da wannan wanda ya saba ma wannan dokan gurgudu laifin da ya aikata ba zai yi wasu su fada magana a waje ibadan su a tura hukuma ta ji ta kama su wasu kuma su fada a waje ibadan su kuma suna tafiyan su a daren kasa kuma kamar ba abin da ya faru yin wannan barin ire-ire wannan to automatically wannan alama ce ta rashin adalci idan ana an doko mataki akan Mr. A Mr. B kuma ya aikata ba a doko mataki kansa ba muna kira cewa a da gwamnati na kasa tare ga baki daya da na jihohi da cewa ku yi ma al'umma musulmi malamai masu karanta addini adalci tunda ai sun fada wajen tafsirai akan tura aje a kamo su to wannan magana da wannan mutum na ya fada ya ma dama wadancan maganganun da wadannan mutane suka fada baya amma yana nan yana tafiyansa ba da ke mataki ba to dan Allah dan annabi gwamnati ta yi mana adalci wannan shi ne
to a daga ƙarshe ɗan uwa a hakuri yau shirin ba za mu bar shi ya tsawo ba za mu tattara insha Allah Malam Abdullah ya sake samun lokaci akwai buƙatuwar rikice-rikicen nan na jihar Kaduna mu zo a tattake su shekarun da aka fara adadin rikici nawa aka yi kowane rikici da aka yi shi menene sababin yin shi
da wanda
don ta bayyana maganar da yake faɗa cewa wai su sun gode ma Allah a tarihin su babu maganar ta'addanci
to babu ta'addanci mutum musulmi da sama da shekara shi ne ku guje-guje wai dole kuma kristanci in ba ka ba yi rikici wannan ba ta'addanci bane mutum ya musulunta constitution na kasa ya ce da cewa there is freedom of worship you have right to belong to any religion you wish kuma mutum on his own ya ce ya musulunta sannan ko kuka kawo mana wannan constitution kuka ce da cewa wai ba kai saka samu yancin addini ba sai ka zama zo ka kai shekara 18 duk mu yadda to mutum ya kai shekara 18 kuma ya musulunta ku ce wai dole kuma for what kuma ka ce da cewa ku kuna neman zaman lafiya rigicin 2017 da 2018 da aka yi a kasuwan waje yan mata fa on their own fa sun musulunta tunda ma an ce ma akwai ranar masu mazan yan kawo su wannan ma na kuskure ne na faɗa wannan amma tunda bayani ne abin da ake a nema a yi bayani ne waɗannan fa daga sun ce da cewa wasu sun karɓa musulunci kuma kasan inda sai yake wallahi tallahi duk wata yar iska da take shan giyanta tana iskancin ta a daren kasa su wannan ba laifi yake masu ba amma ka bari ranar da ta daina sa miskel ta dauko ijabi ta sa to daga nan ne daga an fara nuna jijiyan wuya ai wani kaza blessing na gidan wani kaza ta musulunta su ba sai da ba ina sai an yi ta sai ta amma lokacin da take shan giya tana iskanci zai yi ma tana da yaya biyu na zina a gidan shi amma duk wannan suna gane ba kuskure bane a'a laifi dan adam shine bangaren sa shine daga rana da mutum yace ya daina iskanci ya daina shan giya ya daina duk wani atrocity yazo an bashi kalma shahada ya zama musulmi to nan ne fa zama mai laifi kuma ban nan ne ma an nan ne an dauke shi a da mutum ban zane wurin su nan ne za a dawo da cewa nan ne ana san shi sannan ku ce da cewa wai ku ba addinin ku ba na tada rigici ba na tada husuma ba ne mun tabbatar da jijiya da waya da cewa sai an yi kaza ga abin da muke so a'a mun mukan daidaita al'amuran mu ne akan abin da addinin mu ya bamu dama kai wannan shine Malam Musa
to wannan kuma insha Allah Malam Abdullahi yanzu masu saurare suna jiran ka nan da duk kake da lokaci ka sa a zo a tattauna
insha Allah
ko a cikin weekend ne
za mu zo mu fafatawa
za mu zo insha Allah
za a zo a ci gaba da za a zo a fafatawa
kuwa za mu tsaya nan wabi hadar kadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika
Assalamu
alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.